Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Yan jam'iyyar Democrat da ke Majalisar Dokokin Amurka na shirin samar da wata doka wacce za ta dakatar da saida makamai ga Saudiya, bayan da masarautar ta nuna goyon baya ga kungiyar kasashen da ke samar da mai ta OPEC Plus, rage adadin man da za a rika haƙowa a wani taro da ta yi a makon da ya gabata. Sannan za ku ji cewa kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairun bara ya kada ƙuri'ar amincewa da aika takardar gayyata ga tsohon shugaba Donald Trump domin a ji ta bakinsa. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, a makon da ya gabata ne kungiyar kasashen da ke da arzikin mai a duniya ta OPEC Plus ta rage adadin man da kasashen za su rika haƙowa da ganga miliyan 2, duk da cewa Amurka ta nuna adawarta da matakin. Lamarin da ya harzika 'yan majalisar dokokin Amurka suka nemi a ɗauki mataki kan Saudiya mai ɗimbin arzikin mai. Shugaba Joe Biden ya ce zai haɗa kai da majalisar dokokin su yi aiki kan yadda za a bullowa lamarin idan sun dawo daga hutun zaɓen rabin wa'adi da za a yi a wata mai zuwa. Ya ce, za mu maiwa da Saudiya martani, muna kuma ci gaba da tuntuɓar 'yan majalisar, idan kuma sun dawo za mu ɗauki mataki. To, 'yan Democrat ne dai suka gabatar da ƙudurin dokar neman a dakatar da sayarwa da Saudiya makaman, inda suka zargi ƙasar da zama jagaba a ƙungiyar ta OPEC Plus wajen cimma matsayin rage adadin man da za a rika haƙowa yayin da Rasha ta mamaye Ukraine. Senator Richard Blumenthal na ɗaya daga cikin 'yan Democrats a majalisar.
The complexity of these issues go way beyond just.
Yace waɗannan al'amura ne masu sarƙaƙiya da suka zarta batun mai kadai, kuma shugaban ƙasa yayi daidai da ya dauki wannan mataki. Muna kallon wannan doka a matsayin wani abu mai cike da basira. Mun lura cewa mu ne kadai muke mijinta dangantakar mu da Saudiya. To, sai dai Saudiya ta ce matsayin da aka cimma a ƙarƙashin ƙungiyar ta OPEC Plus matsaya ce ta bai daya. Ƙungiyar ta OPEC Plus ta kunshi ƙasashe 23 da ke da arzikin mai a duniya, wacce ita ke da hurumin ƙayyade yawan man da za a haƙo, kuma Rasha mamba ce a ƙungiyar. Sai dai ɗan majalisar wakilan Amurka Roe Cana, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da buƙatar a ɗauki mataki kan Saudiyyar saboda amincewa da ta yi a rage adadin man da ake haƙowa a kasuwar duniya, ya ce ta yiwu Saudiyyar ta amince ne saboda abin da ya faru a zamanin gwamnatin Donald Trump. Ya ce, ina ga ƙasar ta Saudiya ta jima ba ta lissafi da kyau cikin 'yan shekarun da suka gabata. Ina ga kuma hakan na faruwa ne saboda Trump ya sake musu. Saboda haka abin da Biden yake so ya yi shi ne dawo da tsarin da ake bi a da. To, sai dai a cewar Aaron David Miller, babban jami'i a cibiyar Carnegie mai wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa. A zamanin Yarima Muhammad bin Salman, Saudiya ba kawar Amurka ba ce. Ya ce abin da Yariman ya yi shi ne, ya kassara matsayin siyasar shugaban ta hanyar amfani da farashin mai makonni kafin a yi zaɓen rabin wa'adi, da matsayin da ya ɗauka na mayar da Vladimir Putin saniyar ware saboda mamayar da yawa Ukraine, duk a wani mataki na nuna goyon baya a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki ga Putin. Su da 'yan Republican ba su matsa hannu wajen a ɗauki mataki a kan Saudiya ba. Kodayake wasu daga cikinsu sun yi magana kan yadda masarautar take take haƙƙin bil'adama a baya, kamar yadda Brian Catulis, mai fashin baki a cibiyar nazarin yankin gabas ta tsakiya ta Middle East Institute, ya ce. Ya ce wasu daga cikin sanatocin da suka fito daga jihohin da ake samar da gas a Amurka sun nuna damuwa kusan shekaru 2 da suka gabata a lokacin da Saudiya da ƙungiyar OPEC suka ɗauki wani mataki da ya sa farashin mai ya faɗi warwas. Ni a tawo mahangar, ba tare da na nuna goyon baya ga wata jam'iyya ba, dangantakar Amurka da Saudiya na rawa. Ita dai fadar White House ta yi watsi da sukar da wasu ke yi kan ziyarar da shugaba Joe Biden ya kai ƙasar ta Saudiya a watan Yuli. Tana mai cewa ziyarar ba ta da alaka da batun mai, sai dai don ya nuna yadda Amurka ta himmatu wajen ganin ta ci gaba da tallafawa yankin na gabas tsakiya. To a wani labari ne daban kuma kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairun bara ya kada kudin amincewa da aikawa da takardar gayyata ga tsohon shugaba Trump domin aji ta bakin sa. Kwamitin ya cimma wannan matsaya ce bayan da yayi zaman sa na karshe kafin a yi zaben rabin wa'adi. Zaman wanda aka yi a jiya Alhamis ya gabatar da wasu sabbin hujjoji da aka samu daga jami'an leƙen asiri da kuma wasu jami'an gwamnatin Trump da na fadar White House. Lamarin da ya kai ga kwamitin ya kada kuri'ar amincewa a gayyaci Trump da kansa domin ya bada bahasi. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka a wannan jikon. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sen wacce ta hada asalin rahoton. Sai Julie Leathers-Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa muka kasance lafiya.